Muhammadu ne Kasim Zabe mu matsala da muke da shi a ward namu na Gombe South muna da matsalan O11. O11 ina matsalan da muke da shi muna da kuriya 1300. To amma a halin gaskiya a yanzu abinda aka kawo mana kuriya 63. To sauran muna nan dai mun bi ainihin yadda za a yi a kawo mana sauran mun rubuta report an ce sai an je Abuja kuma a yanzu sakamako bai zo ba. Mu abinda muke kokari dai muna roƙon ainihin don Allah ta taimaka da shugabanni a taimaka a gaggauta a kawo mana ƙuri'unmu na wannan mazaba.
Ni ne Alhaji Adamu Dagama. Muna halin yanzu rashin katin nan shi ne ya sa mu zulumi gaskiya, don mun yi so a ce katuran nan suna hannunmu mu kada ƙuri'a.
Wasu jama'a kenan a cikin garin Gombe, ɗaya daga cikin garuruwan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa ke kokawa game da rashin samun katunan zaɓensu na dindindin wato PVC. Wannan ma dai yana zuwa ne yayin da rahotanni kuma ke cewa yanzu haka ma wasu shugabannin ƙananan hukumomi da ma kansiloli a jihar sun awon gaba da katunan zaben mazabunsu da zimmar raba magoya bayan jam'iyyar da suke so, kamar yadda wasu jama'an ƙananan hukumomin Micika da Madagali suka bayyana.
Sunana Musa Bello. An ce mana mu je senta, mun je senta kuma an ce mana kan ciyamomi da kansiloli sun zo sun kawo, muna so a taimaka ba mu katin musabila da muna son mu zabe.
Sunana Kufa. Haka aka yi mana din, aka karba mana kati so ba a sake abamu ba, hakan din ne muke fama, a bamu kati ma mu yi zabe babu, a zo a yi mana duk ababin da za a yi mana yanzu babu, shine aka rike mana kati.
Me aka ce muku?
Ba abin da aka ce mana, an ce a kawo katin zabe, za a yi mana wani abu a sake mayar mana, har yau ba a kawo ba.
Me ke son zuwa muku?
Yanzu muna so a kawo mana ne, kuma kansilolin mu sun riga sun karba bara.
Cikin kwanakin nan ne ma dai jami'an tsaro a jihar suka cafke wani mai suna Bobby Kwatiri da katunan zaben al'umma Micika kusan 83, da ya ce wani kantoman raya kasa a yankin Micika ne ya bashi. Na dai ta kai goro da mare don jin ta bakin shugabannin ƙananan hukumomin Micika da Madagalin game da wannan a ringizon katunan zaben, to amma kuma hakata bata cimma ruwa ba, don kowa na ta buga wayarsa sai ce baya gari, kuma haka nan ma kansiloli. To sai dai kuma sabon kwamishinan hukumar zabe INEC da aka turo jihar Adama Alhaji Baba Abba Yusuf ya ce hukumar na ma binciken wannan badakala, kuma duk wani da aka samu ya da hannu za a hukunta shi.
Kuma na ce a yi bincika a je a samu source din, ko na staff namu ne a shi ma a yi arrest na shi ya faɗa yadda ya yi ya basu. Wannan na riga na gaya musu ta so online no. Ba mu bayar ba ko ban da sani. Kuma bincika a gari wanda duri aka samu a kanin shi ya faɗa ya so da ya samu.
To wai ko shin ma a bisa doka wani na iya karɓan katunan zaɓe masu yawa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Barista Solomon Dalon, wani masanin shari'a.
Katin zaɓe mallaka mutumin da ya yi rajista a ƙarƙashin dokokinmu, ba wani mutum da yana da iko ya karɓa katin zaɓe. A ta mai idan an sami mutum da katunan zaɓe fiye da biyu, fiye da ɗaya na shi kun kai biyu ko uku, a bisa ga doka ya kamata a kama shi a bincika shi a samu ya sassan yayayi ya samu, ballanta a ce wai ƙananan hukumomi su je su karɓa katin zaɓe. Wannan sun yi wa sun karya dokan ƙasa, kuma sun yi abin da ake nufi cin amanan ƙasa. Wannan ma a ta ma sata ne, wato fashi ne aka yi wa waɗannan 'yan Najeriya da aka je aka kwashe katunan su.
Yanzu haka dai an zura ido ne a ga matakin da ita hukumar zaɓen za ta ɗauka ga jami'anta da ake zargin su suka yi wannan badakala. Ibrahim Abdulazizu, Sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.